muryar Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia a babban binnin tarayyar Amurka akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da Lol FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan yammaci, yau talata 25 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da Zahra'u Aminu Fagi da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan lokacin. Amma da farko, bari Zahra ta ba mu kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa magoya bayansa cewa ba zai bari bakin haure da ke kan iyakar ƙasar da Mexico su shigo ba. Rasha ta ce matakin saka dokar ta ɓaci da Ukraine ta yi zai iya zafafa rikicin gabashin Ukraine. Kwamitin bincike na Robert Mueller da ke ƙoƙarin gano ko Rasha ta yi katsalandan a zaben Amurka na shekarar 2016. Ya ce wani tsohon na hannun Donald Trump ya saba yarjejeniyar da aka kulla da shi.
To, kanin labaran kenan. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, muna ɗauke da rahoto dangane da ƙarin albashi da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi ma 'yan sanda a ƙasar, wanda hakan yake ta kawo cece-kuce.
Saboda shi dan sanda da ƙara mai albashi ba da kada ƙara mai duka wasu daya. Dan sanda ya kasance dai ko an ƙara mai albashi ba zai bar cin hanci ba.
To, haka kuma a kasar Ghana an kaddamar da wani littafi da yake nuni da irin gudunmawar da mata ke badawa wajen ci gaban kasa.
Ya zayyano gudunmawar mata a tarihi da abin da suke tsaye a kai. Littafi ne da za ka so karantawa. Littafi bayani ne dayar aini na iri da ya tsiro.
To, daga bisani kuma muna ɗauke da sauran rahotanni. Kana kuma Nasiru Mustapha Nasiru Batsari zai shigo don ya gabatar mana da shirinsa na noma tushen arziki. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa magoya bayansa a wajen wani gangamin yaƙin neman zaɓe cewa gwamnatinsa ba za ta bari baƙin haure da suka taso daga tsakiyar nahiyar Amurka zuwa kan iyakar ƙasar da Mexico su shigo Amurkan ba. Kalaman na Trump, wanda ya yi su a jiya Litinin, na zuwa ne kwana guda bayan da aka yi wata arangama kusa da yankin iyakar San Sandro da ta raba birnin San Diego na Amurka da kuma birnin Tijuana na ƙasar Mexico. Wasu daga cikin baƙin hauren sun gudanar da zanga-zangar lumana kan dogon lokacin da suka ɗauka na jiran a saurari buƙatarsu ta neman mafaka a Amurka. A wannan lokaci kuma wasu daga cikin baƙin hauren suka ɓalle suka yi ƙoƙarin kutsawa kan iyaka. Hakan ya sa dakarun Amurka da aka jibge a yankin suka mayar da martani ta hanyar amfani da yaji mai sa ƙwalla a kan baƙin hauren. Rasha ta ce matakin da Ukraine ta ɗauka na saka dokar ta ɓaci bayan da dakarun Rasha suka kama wasu jiragen ruwan Ukraine uku tare da mutanen da ke ciki a Bahar al-Aswad zai sa rikicin yankin gabashin Ukraine ya yi ƙamari. A jiya Litinin, Majalisar Dokokin Ƙasar ta Ukraine ta amince da saka dokar a yankunan ƙasar 10 cikin 27 da take da su, inda za ta fara aiki a gobe Laraba. Shugaba Petro Poroshenko ya ce dokar za ta taimaka wajen ƙarfafa tsaron ƙasar yayin da ake ƙara fuskantar barazana da karasha. Shugaba Petro ya kuma ƙara da cewa Ukraine za ta ci gaba da bin dokokin ƙasa da ƙasa da suka rataya a wuyanta. Wannan mataki zai sa kasar ta kwashe kwanaki 30 cikin dokar ta bacin, inda hakan tamkar miƙa wuya ne ga 'yan adawa a kasar ta Ukraine, domin matakin zai ba da dama a yi zaben nan da watan Disamba kamar yadda aka tsara. Tsohon shugaban gangamin yakin neman zaben Trump, Paul Manafort, ya saba yarjejeniyar da aka kulla tsakaninsa da masu bincike bayan da ya yi ƙarya. Kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ne ya bayyana hakan a jiya Litinin. Manafort, wanda mai yiwuwa ya fuskanci hukuncin ɗaurin shekara 10 a gidan yari saboda aikata laifukan da suka shafi badaƙalar kuɗaɗe, ya amince zai yi wa masu bincike haɗin kai. Inda ya ba da haɗin kan an amince za a yi watsi da wasu tuhume-tuhume, sannan a nema mai hukunci mara tsauri idan har ya faɗi gaskiya a binciken. Amma kwamitin na Mueller da ke bincike kan ko gangamin yakin neman zaben Trump ya haɗa kai da Rasha a zaben na 2016, ya bayyana cewa Manafort ya karya alkawarin da dokar ƙasar saboda ƙarerayin da ya yi. Sai dai kwamitin na Mueller bai fito ƙarara ya faɗi ƙaryar da Manafort ya yi ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin Amurka da ke ƙasar Afghanistan ta ce an kashe mata dakaru uku, sannan an raunata wasu uku a lokacin wani bom haɗin gida ya tashi kusa da tsakiyar gabashin birnin Ghazni. Daga cikin waɗanda suka ji rauni har da wani ba'amurke ɗan kwantiragi. Wata taƙaitacciyar sanarwa da aka fitar daga birnin Kabul ta ce an kwashe dakarun Amurka da ɗan kwantiragin da suka ji rauni, kuma suna samun kulawa a asibiti. Sai dai sanarwar ba ta yi cikakken bayani kan wannan hari ba. Wannan kisan dakarun na Amurka a yau Talata ya kawo jimillar sojojin Amurka da aka kashe a Afghanistan zuwa 11. Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Canada Justin Trudeau sun nuna rashin jin daɗinsu kan yadda kamfanin ƙera motoci na General Motors ya bayyana shirinsa na zaftare kashi 15 cikin 100 na albashin ma'aikatansa. Kamfanin har ila yau ya bayyana cewa zai rufe wasu wurare 5 da yake ƙera motocinsa a yankin arewacin Amurka. Trump ya faɗa wa manema labarai cewa ya zanta da shugaban kamfanin General Motors da ke nan Amurka, Mary Barra, kuma bai nuna mata sassauci ba a tattaunawar da suka yi. Shi kuwa Prime Minister Trudeau na ƙasar Canada ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa gwamnatinsa za ta yi iya bakin ƙoƙarinta na ganin ta tallafa wa iyalin waɗanda abin ya shafa. Trudeau ya ƙara cewa shi ma ya zanta da shugabar General Motors Barra a ranar Lahadi, inda ya nuna mata rashin jin daɗinsu kan rufe kamfaninta na Oshawa da ke lardin Ontario.
Tuwa gaida Zahra da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Rundunar sojojin saman Najeriya sun tabbatar da ƙarin kai hari da aka kai a kan 'yan Boko Haram da suka samu nasara a wani yunkuri da suke yi na ganin cewar an yaƙi wannan 'yan ta'addar. A 'yan kwanakin nan ne suka kai hari na kan mai uwa da wabi cikin 'yan kwanakin nan. Hassan Maina Kaina ya je shalkwatar sojojin 'yan sandan Najeriya, ga kuma abin da ya aiko mana da shi.
Rundunar sojojin saman Najeriya ta ce manyan jiragen yakinta yanzu haka sun ɗauki wani adadi na kwanaki suna karkashe mayakan Boko Haram ɗin nan da suka kai hari a Metele, waɗanda suka karkashe hafsoshi da sojojin Najeriya. Rundunar cikin wani rubutaccen sako na WhatsApp da ta aiko mana ta ce ba shakka manyan jiragen yakinta sun kaddamar da ɓarin wuta akan 'yan Boko Haram tun daga ranar 18 ga wannan wata na Nuwamba, inda ta karkashe 'yan Boko Haram da ta auna su baki ɗaya. Kafar labaran PR Najeriya, wacce ke da alakar aiki da rundunar, Ta ce sojojin saman Najeriya sun yi amfani da manyan jiragen yakin nan samfurin MI-35 masu barin wuta ta kowane bangare, inda suka afkawa jerin gwanan motocin mayakan na Boko Haram masu dauke da manyan makamai. Sojojin saman Najeriya kazalika sun bi waɗannan 'yan Boko Haram har sansanin su da ke bangaren yankin tafkin Chadi, inda suka musu rugurugu suka kuma kone motocin yaki da suka sato waɗanda suka jirge a wannan sansani. Abin da yanzu ake da tabbaci a kai shine baki ɗayan kwamandoji da mayakan na Boko Haram ɗin da suka kai hari a Metele, baki ɗayansu sojojin saman Najeriya sun karkashe su. Yanzu haka kuma jiragen yakin Najeriya na ci gaba da barin wuta a kan 'yan Boko Haram a yankin arewacin jihar Borno da mazirin yankin tafkin Chadin. In an jima kaɗan ne kuma hedikwatar sojojin saman Najeriya za ta fidda bayani dalla-dalla a kan ci gaba da farmakin da take kaiwa a halin yanzu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan Maina Kaina. Duk dai a cikin batun na tsaro a Najeriya, gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi ƙarin albashi ga jami'an 'yan sandar ƙasar da zummar kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a zukatan 'yan sanda. Amma wasu 'yan Najeriya suna kallon hakan a matsayin wata hanya ce da aka ƙara ƙarfafa musu, hanya da za su yi ƙara cin hanci. Babangida Jibrin daga Eko ya aiko mana da wannan rahoton.
Sakamakon karin da gwamnatin Najeriya ta yawa rundar 'yan sandan Najeriya, 'yan Najeriya da dama na ci gaba da mai da martani game da wannan kari, a inda wasu ke ganin karin ba zai taimaka wajen inganta harkokin tsaro da kuma canja ra'ayin 'yan sanda game da cin hanci da rashawa ba. Wasu kuwa na ganin matakin zai taimaka gaya wajen jin daɗin 'yan sandan da kuma tabbatar da tsaro. Su kansu 'yan sandan dai sun yaba da wannan mataki, kamar da wani ɗan sanda da bai so na ambaci sunansa ya shaida mani.
Wannan kudin da shugaban kasa ya kara wa 'yan sandan Najeriya zai taimaka ainihin wajen kara mana kwazo wajen aiki. Don gaskiya sau tarin yawa muna ta kokawa akan karancin albashi, amma Allah yanzu ne da karin albashi da ya mana nan, Allah ya da gaskiya zai kara mana kwazo wajen aiki da kuma siyan makaman aiki. Kuma dai fata mu dai shine Allah kara mu shugaban kasa lafiya, mun gode masa ƙwarai da aniya. Allah kuma ya bashi ikon cika wannan alƙawarin da ya mana. Allah ya sa mu gani a kasa.
To ko menene ra'ayin sauran 'yan Najeriya game da wannan ƙari da aka yi wa 'yan sandan a daidai wannan lokaci da Najeriya ke ci gaba da fuskantar barazanar tsaro na yau da kullum? Ga dai abinda Malam Isa Mani ke cewa.
Ai, ba 'yan sanda ya kamata a ƙara ma albashi ba, ga malaman makaranta nan su ya kamata a ƙara ma albashi, saboda shi ɗan sanda da a ƙara mai albashi ba da kada a ƙara mai duka wasu ɗaya. Ɗan sanda ya kasance dai ko an ƙara mai albashi ba zai bar cin hanci ba, cin hanci dai ne suke yi shi ne gaba. To a gaskiya ko an ƙara masa albashi suna nan yadda suke, ba za su taɓa raguwa ba.
Magwamnati ta ce batun tsaro zai inganta idan aka kara musu, su ma sun yi alƙawarin haka.
Gaskiya dan sanda dan yi alƙawari a Najeriya, dai dan sanda dan yi alƙawari ya ce wai zai ƙara inganta tsaro, tsakani Allah ƙara cin hanci zai. Dan sanda mu gaskiya ba mu goyi bayan a ƙara masa albashi ba. A gaskiya kamar mu da ke nan Lagos, in aka ce magana cin hanci ga dan sanda, to in ma na so a kama dan sanda na cin hanci, kamata ya yi shugaban kasa kamar ya ƙara musu albashi, ya nada kwamiti ya kawo nan Lagos, a zo a zauna cikin fararen ka a ga dan sanda ke cin hanci, wallahi shugaban kasa in aka gama ba zai yi farin ciki da ya ce ya ƙara ma ɗan sanda albashi ba. Cin hancin da ake a Lagos yayi yawa.
Shekaru kusan 11 da suka gabata ne dai gwamnatin marigayi Alhaji Umaru Musa Yar'Adua ta yi ƙarin albashi ga 'yan sandan Najeriya domin zaburar da su na tunkarar harkokin tsaro. Yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan ƙari da shugaba Muhammadu Buhari ya amince zai taimaka wajen tabbatar da tsaro da kuma kawar da cin hanci da rashawa da wasu ke cewa ta yi katutu a tsakanin wasu 'yan sandan na Najeriya. Babin ya ci birnin murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin. Idan kuma muka leƙa a ƙasar Ghana kuwa, bakin wanda aka ƙaddamar da wani biki na wani littafi na wanda ya ƙunshi tarihin tsohuwar matar tsohon shugaban ƙasar na Ghana, wanda yake da mayan da littafin ya mai da hankali akan irin gudunmawar da mata kan bada ga ci gaban ƙasa. Ridwanullah Mukhtar Abbas ya haɗa mana wannan rahoton.
Littafin mai suna It Takes a Woman ya sifata rayuwar matan tsohon shugaban kasar, ya nuna kwazanta da iliminta da hanginta da mutuncinta a idanuwar duniya. Maga kujerar bukin Ohinia Phyllis Prempeh ya sifata Nana Kuradaji Marones a matsayin yar Ghana abun fariya mai kuma yawan kwarjini, yace littafin nan ya iso akan lokaci da ya dace dangane da yadda ya nuna irin rawar da mata suka taka kuma suke ci gaba da takawa cikin jama'a. Mataimakin shugaban kasa Mahmud Bawumia ya ce za a iya sifata matar tsohon shugaban kasar da bishiyar da ta samar wa jama'a da yawa inuwa a lokacin bukata. Kasancewa ɗayan waɗanda suka fara karanta littafin, mataimakin shugaban kasar yayin da yake tafa wa matar tsohon shugaban kasar ya ce mace ce mai gaskiya da ta jajirce ta tsaya kan wurin yaki da samar wa mata ƴanci.
Nana Kuradaji-Man Rawlings' book, It Takes a Woman, A Life Shaped by Heritage, Leadership, and the Woman...
Littafin Nana Kuradaji-Man Rawlings, It Takes a Woman, ya zayyano gudunmawar mata a tarihi da abin da suke tsaye a kai. Littafi ne da za ka so karantawa. Littafin bayani ne dayar aini na iri da ya tsero. Ya bi cikin dukkan hali na yanayi, ya girma, ya yi ni'ima, ya zama bishiyar da ta samar da tsiya da yawa, ta ciyar da tarin jama'a. Nana Kuradaji-Man Rawlings ta yi amfani da wannan damar ta yi manta tsiyar Ghana da Afirka baki daya su rinka rubuta abubuwa da ke faruwa yau don yan gobe.
One area that we need to strengthen though is the ability to document and analyze
historical. Mata mu karfafa mu rinka yi shine mu rinka rubutawa da nazartan duk abin da ke faruwa, yana da muhimmanci saboda hakan zai yi jagora ya kuma nuna mana hanyar bi a Afirka da Ghana, saboda ni yar Ghana ci muna buƙatar mu inganta kyawun rayuwa a matsayin ɗan Afirka. A haƙiƙa zai taimaka mana wurin inganta rayuwar mu da sanin inda muke da inda zamu a matsayin mutane ɗaiɗaiku. Mu kuma san abinda muka son zama nan gaba shekaru 10, 20, 30 masu zuwa. Don haka a matsayin mu ɗan Afirka muna buƙatar mu tsiri ɗabi'ar karance-karance don amfanin zuri'ar gobe waɗanda ba a haife su ba tukun. Fatima Abubakar, matar tsohon shugaban tarayyar Najeriya da shahararren ma'aikacin radio nan Kwame Safakai da Yasantuwa Rawlings cikin ɗiyan Rawlings ɗaya bayan ɗaya sun karanta shafuka na littafin. Ƙaddamar da wannan littafin ya samu halartar mashahuran mutane da sun ka hada da matar shugaban kasa Rebecca Akufo-Addo, matar mataimakin shugaban kasa Samira Bawumia da Georgina Akufo-Addo. An yi gwanjon littafin farko akan kuɗi CD 12,000. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Gaida Ridwan Mukhtar Abbas. Masu saurare, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu agogon mu na cewa karfe 10:18 na safiya. Ga shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki. Wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A cikin shirin za ku ji ci gaban hirar Shu'aibu Mani da hamshakin manomin maradin jamhuriyar Niger Alhaji Zainatu Juwel.
To akwai gwamnati ta haddo tsarin yan Niger City da yan Israel. Kuna ciki?
Sare tsilif ina ciki sosai.
Sannan daga bisani mu leƙa babban gandun dajin makiyaya na garin kamfanin Bobi a jihar Niger domin jin halin da makiyaya suke ciki a dajin.
Bobi Gireziri zan yana da hekta 30,000. To bisa maganan gaskiya yau wannan wuri bai da hekta 10.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. Doma dalla, a cikin makon jiya ne dai muka fara kawo maku hirar wakilinmu na maradin jamhuriyar Nijar Shu'aibu Mani da hamshakin manomin yankin Alhaji Zanedi Joel akan yadda damanar bana ta kasance a yankin ga ci gaban hirar.
To akwai gwamnati ta haddo tsarin NGST da NGTRN. Kuna ciki?
Sare tsilip ina ciki sosai saboda wannan initiative kin tana da kyau. Mu muna cin moranta saboda abin da yasa yanzu yau ni dai ne da kaman babban manomi wanda na taya ta amma yanzu mun hojan goma ujina wanda mutane ma suke zawa su zo su tambaye ni kai su ce min wai ana ci a dan Niger ci da dan Niger mun ga kai kuma abin kai bunƙasa yake to ka gani su ma abin yana ba su ƙarfi kuma gwamnati tana kama saboda abin da yasa bai cin mama da mangona da take badawa tana ba mu kaman taki da rahusa a saye shi ka gani yanda ya zo mata sai ta raba gida biyu ko ma gida uku ta saida masu karamin ƙarfi kuma hatsi ana sayan na miliyoyi ka a bai talaka dan yaje ya shibka kenan kaga wannan yana bada ƙarhin wanda ma bashi ya je zu matsalar daya ce wannan ina zan ratse kadan in yi kuka wajen gwamnati ya kamata duk abin da za a bai talaka a ce ina kusan shi an yi ruwa ba sai ruwa ya nisa ba zo to zamu ga abin mu zai dadu amma wani gamin matsalar mu yan karkara daga baya abin yake zo mana ko taki kadan a ce wanda aka bai komandikin taki abin ya dade ko kuma abin da za a shibka sai can wajen abril ko wajen mai ruwa yana zawa kun za a yi ma komite kin da za a yi a ce a sayi amfanin wannan inda dama kamar shigar kaka ake saye kamar a ce wajen mars an dinga gyara gonaki a ce ko ina amfanin da za a ji amma gwamnatin tana kokarin ta Allah saka mata da alheri.
Yanzu bari mu je babban gandun dajin nan na garin kamfanin Bobi a jihar Niger Nigeria mai kimanin yawan kadada 30,000 da a yanzu gwamnatin jihar Niger ta ce ta ware naira miliyan 500 domin fara farfado da gandun dajin da hakan zai shawo kan matsalar rikicin da ake samu a tsakanin manoma da kuma makiyaya a yankin. Baushi Kiri na ɗaya daga cikin dattawan Fulanin da suka dade a dajin ga abin da yake cewa akan halin da dajin yake ciki a yanzu a lokacin da tawagar manema labarai suka ziyarci dajin.
Bayani dai Bobi Gerezi Rizam ya sami gazette tun lokacin mulkin Babangida kuma Bobi Gerezi Rizam yana da hekta 30,000 hekta 14 below 1 and 7. Gwamnati ko da ma'aikata suka zo na farko sun tambaye mu akwai matsala tsakanin ku da manoma don below 1 akwai gari akwai Filani akwai hade da manoma haka bulo 7 akwai Maradawa akwai Auki Lifari to sai aka tambaye mu muna da matsala tsakanin mu da wa'annan manoma muka ce babu to sai gwamnati ta ban mu tare to sai bulo 2 bulo 3 shi bulo 2 daga nan aka ce babu ba a noma kiwo ne kawai ba noma to shi bulo 2 yana da dam daya dam din ana ce mace yar gadam sai bulo 3 shi ma yana da dam daya ana ce ma dam mai dutse sai bulo 4 shi kuma yana da dam daya ana ce mace tintin sai bulo 5 yana da dam ana ce ma dam din tozon daji sai bulo 6 dam din Lifari to abin da ke faruwa wa'anga da na zana suke da hekta 16,000 to bisa maganan gaskiya yau wannan wuri bai da hekta 10 wanda ba a noma ba
kuma manoma sun wawashe wurin ko
ne manoma sun wawashe shi babu shi
yanzu ana maganan gwamnati za ta gyara wurin ana ma maganan gyara wurin har shugaban kasa ana maganan zai zo ya kaddamar ko kuma ya bude wurin kuna nufin babu dajin da za a zo a gyara din ku ci gaba da kiwon dabbobin ku
babu yanzu na inda muke wannan hanya da ka gani titi mota shine makiyayan shine labi shi ma kana gani duk an fesa ba inda shanu ke bi a yau dai maganan da ake yi babu sauran hekta 10 abobi girezire zanna bahillace ya tsare dabobin shi
wanda yana kuke kiwon dabobin nan
eh wanda duk wanda ke da yara wasu canun su na kogi wasu na kwara
wasu na kuduke
eh amma da dukkan ake hade
to yamma dai abinda lokaci ya bamu kenan a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da Sha'ibu Mani daga maradin jamhuriyar Niger Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To a gaida sarkin noma Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kukan aiko muna ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Rulwanu Sa'idu Gayari inda yake cewa salam VOA Hausa. Hakika sanarwar da malaman jami'o'i a Najeriya suka yi na cewa za su ci gaba da yajin aiki da suke yi har sai gwamnati ta biya masu baki ɗayan bukatunsu da suka gabatar mata wani abin tashin hankali ne musamman ma ga mu dalibai. Don haka muna kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da cewa ya kamata ya ce wani abu kan wannan lamarin domin shawo kan matsalar taɓarɓarewar karatunmu da ma ilimi a Najeriya baki ɗaya. Sai sakon Isa Lawal Girgir bagajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya inda yake cewa salam VOA Hausa. Karawa 'yan sanda albashi da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi abin yabawa ne. Fatan mu dai Allah ya sa hakan zai sa 'yan sandan su daina karban na fiyo wata a hannun direbobi na kan hanya. Sai sako daga Yakubu Abdullahi Dambam inda yake cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Na rubuta muku wasika ce dangane da ƙarin albashi da gwamnatin Najeriya ta yi wa 'yan sanda. A gaskiya wannan wani abun yabawa ne. Da fatan wannan ƙarin albashin zai amfani dukkan 'yan sandan Najeriya baki ɗaya, ba wai wasu tsirara ba ko kuma masu uwa a gindin murhu. Sai sakonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Dauda Hudu Inguru jihar Yobe inda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku bani dama na yi kira ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da cewa yana da kyau ta yi wa rundunar sojojin ƙasar garan Bawul domin kullum wannan kashe-kashen da ake yi wa jami'an tsaro a ƙasar. Da fatan gwamnati za ta ji wannan kiran namu.
To a gaida Daula Salim da sakonnin masu sauraronmu. Kafin mu kammala shirin namu ga labaran duniya a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗawa magoya bayansa a wajen wani gangamin yaƙin neman zaɓe cewa gwamnatinsa ba za ta bari baƙin haure da suka taso daga tsakiyar nahiyar Amurka zuwa kan iyakar ƙasar da Mexico su shigo Amurkan ba. Rasha ta ce matakin da Ukraine ta ɗauka na saka dokar ta ɓaci bayan da dakarun Rasha suka kama wasu jiragen ruwan Ukraine uku tare da mutanen da ke ciki a Bahar al-Aswad zai iya sa rikicin yankin gabashin Ukraine ya yi ƙamari. Tsohon shugaban gangamin yaƙin neman zaɓen Trump Paul Manafort ya saba yarjejeniyar da aka kulla tsakaninsa da masu bincike bayan da ya yi ƙarya. Kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ne ya bayyana hakan a jiya Litinin. Rundunar sojin Amurka da ke ƙasar Afghanistan ta ce an kashe mata dakaru uku sannan an raunata wasu uku a lokacin da wani bom haɗin gida ya tashi a kusa da tsakiyar gabashin birnin Ghazni. Daga cikin waɗanda suka ji rauni har da wani ba Amurke ɗan kwantiragi.
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a yanzu, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A yau ma za mu sake ba ku dama don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan wace irin gudunmawa al'umma ya kamata su ba da ga jami'an tsaro don magance wannan matsala ta ɗauke jama'a don yin garkuwa da su. A yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da wadda ta haɗa kuma ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na yanzu ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku ƙarasa wuni lafiya.